This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To tare da fatar ku ne lafiya kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne yake tarbon ku ga shirin sa na dare akan mitoci 20, 26, 31, 42, 61. Masu jima'a jamhuriyar Nijar kuma suna jin bunne ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da kuma ni a birnin Kwani sai a duniyar gizo ta internet a voahasa.com da sashenhausa.com. Jama'a Ali Mustafa Sakwato ta da Maryam Dauda ke tabon ku ga shirinmu na wannan lokaci. Muna fatar kuna nan kallo. Bayan labaran duniya za mu ji dagar da masu ajiya a bankuna suka yi ta fama da ita yau wajen kokarin yin rajistar kayan ajiyar su a banki kafin babban banki ya kara musu lokaci.
Gaskiya na tsid da layi yayin da na saba tattara sakamakon wannan verification din da ake na BVN.
To sanan a yau shugaban hukumar zaben Najeriya ta halu jiga yayin ban kwana da aiki.
Muhammadu Buhari is hereby declared the winner.
Aikin da jage lalle in dai za a sashi jarabawa ne makin da za a bashi jaraba za a bashi mafi kaskanci za a bashi kamar 85 zuwa sama.
To wannan nashi ra'ayi kenan kuma za mu so mu ji naku ra'ayi game da shi jiga din ya kuke kwatanta aikin da yi na shirin zabubuka guda biyu. Za mu bude muku layin mu na waya wato +1 202 205 555 in an jima domin ku gaya mana naku ra'ayi kan Professor Tahiru Jega da kuma aiki sama zuga labarai a fara da su.
Da fatan kun wuni lafiya ga labaran. Jami'an ƙasar Indonesia sun faɗi cewa ƙalla mutane 70 sun mutu a lokacin da wani jirgin sufurin sojan ƙasar ya faɗo akan wata unguwa da ke tsibirin Sumatra. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Rear Marshal Dwi Badarmantu ya ce kusan an iya tantance mutane 30 cikin waɗanda suka mutu kuma jami'an sojan saman ƙasar ne tare da iyalansa. Jirgin samfarin Hercules C-130 ya yi ƙoƙarin juyawa ya koma tashar saukar jiragen sama bayan da ya tashi yau Talata, sai ya kara da wani otel da wasu gidaje guda biyu a Medan birni na uku mafi girma a Indonesia. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ya ce jirgin ya faɗi ne 'yan mintoci bayan da ya tashi daga wata tashar sauka da tashin jirage da ke kusa da wurin. Babban jami'in rundunar sojan saman ƙasar Air Marshal Agus Supriyatna ya ce matukin jirgin ya sanar da ɗakin da ke kula da tashi da saukar jiragen sama da ke tashar jirgin cewa jirgin zai juyo saboda matsalar inji da ya fuskanta. Jirgin dai ya faɗi yayin da ya yi ƙoƙarin komawa tashar. Mr. Agus ya ƙara da cewa ana gani babu wanda ya tsira daga haɗarin. Jami'ai kuma sun ce kusan mutane 113 ke cikin jirgin saman sojan ƙasar. Babu tabbacin ko mutane nawa ke wato suka mutu a ƙasa ko suka jikkata sanadiyyar faɗuwar jirgin. Hotuna daga kafafen sada zumunci sun nuna jirgin da ya faɗi yana ci da wuta da kuma yadda hayaki daga gidaje da motocin da suka lalace ya tarnike wurin. Rundunar sojan Indonesia ta sha fuskantar munanan faɗuwar jiragen sama a cikin 'yan shekarun nan, ciki har da na watan Yunin shekarar 2012 lokacin da wani jirgi ya faɗa a wani gini a Jakarta ya kashe mutane 11.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa yau Talata cewa Amurka za ta zare hannunta daga yiwuwar ƙulla duk wata yarjejeniyar makaman nukiliya idan bai sami tabbacin cewa za a toshe hanyar da Iran za ta yi ƙera makaman ba. A wani taro da manema labarai a can fadashi ta White House, Mr. Obama ya ce ya zama dole Iran ta amince da ƙoƙarin tsari na saka ido game da shawo kan shirin nata na mallakar nukiliya. Ya kuma ce dole ne gwamnatin ta Iran ta yi aiki da yarjejeniyar da ta ƙulla a farkon shekarar nan da Amurka da kuma manyan ƙasashen duniya guda biyar domin ta bar jami'an saka ido zuwa cikin cibiyoyin nukiliyar ta su tabbatar da cewa tana cika alƙawarin nata. Ma'aikatar harkokin waje Amurka dai ta faɗa cewa wakilai daga Iran sun yanke shawarar tsawaita wa'adi a ƙarƙashin yarjejeniyar wucin gadi nan da aka ƙulla har zuwa ran 7 ga watan Yuli da niyyar ƙara lokaci domin tattaunawa kan shirin makaman nukiliyar Iran ɗin saboda a sanar da wato a samar da maslaha mai ɗorewa kuma. A watan Nuwamba shekarar 2013 ne Iran da kuma wakilai daga manyan ƙasashen duniya guda 6 suka cimma yarjejeniyar wucin gadi wacce ta buƙaci ɓangarorin nan su ɗauki muhimman matakai yayin da wakilai ke aiki a kan cikakken yarjejeniya ɗin. A lokacin da ake ci gaba da tattaunawar ɓangarorin guda 2 sun amince da tsawaita wannan lokacin. yanzu haka da muke baku labaran nan wakilai daga Amurka karkashin jagorancin sakataren harkokin Amurka din John Kerry suna can suna cigaba da zaman da suke yi a Vienna.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Liberia ga wani matashi dan shekaru 17 da haihuwa ta nuna cewa kwayar cutar nan ce ta Ebola ta kashe shi bayan wani gwajin da aka yi mashi. Wannan shine karo na farko da aka sami wani da cutar Ebola tun bayan da aka ce kasar ta rabu da cutar Ebola wato ranar 9 ga watan Mayu shekaran nan. Mataimakin ministan kiwon lafiyar Liberia Mr. Talbert Nyamwanswa yau Talata ya jaddada cewa kada hankalin jama'a ya tashi, ya ce an binne matashin bisa ka'idojin da suka kamata abi, kuma jami'an da ke bin sahun waɗanda matashin ya yi mu'amala da su sun riga sun fara aiki. Rahotanni daga kamfanin dillancin labaran AP ya nuna cewa matashin ɗan shekaru 17 da haihuwa ya rasu ne ranar 24 ga watan nan na Yuni. Matashin da ya rasu ne a garin Marjibi wanda yake nesa da inda aka saba ganin wannan cutar, wato dab da iyakokin kasar Gine da Saliyo, kasashe biyu da su ma suka ji jiki sosai da cutar Ebola. Mr. Nwenswa ya ce kwararru na kokarin gano ko matashin ya kama cutar ne a lokacin da ya yi tafiya. Garin Marjibi na kusa da tashar saukar jiragen sama Monrovia ta zame wato mai tazarar kilomita 50 a kudu da babban birnin kasar.
To kun ji labaran duniya ne daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. To kafin mu kawo muku rahoto kuma mu so mu jin ra'ayoyinku kan rawar da Professor Talu Jigai taka, bari mu fara gama da wannan rahoto na wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin kan rajistar ma'ajinan bankuna da aka yau a yau.
A lokacin da na ziyarci wasu bankunan kasar a nan Lagos, na tarar da dogayen layukan jama'a da ke neman shiga bankin domin samun rajistar asusun kamar da CBN ta buƙaci duk wani mai ajiya a bankunan kasar ya aiwatar. Sai dai dubban mutane masu ajiya da suka mamaye bankunan kasar a yau sun sanya harkokin kasuwanci da na kuɗi sun tsaya cak a kasar. Wannan malami da baya so na ambaci sunansa na ɗaya daga cikin waɗanda suka ziyarci bankunan domin gudanar da hada-hadar kuɗi, amma kuma hakansa ba cimarwa ba.
Gaskiya na tada layi yayin da na saba tattara sakamakon wannan verification din da yake na BBN, wanda hakan ya sanya mutane ya sun cika bankin da yawa, sannan kusan sai ya kasance aikin mai ma'aikatan yawa, inda da hali zai su su ƙara ma'aikata domin su ga cewa sun yi making din wannan aikin da ke gaban su.
To kai kai wannan register?
Eh, ni na riga na yi tun wajen wata guda kenan da suka wuce.
To ka samu nasarar yin abin da yake ka bai?
Gaskiya ban samu ba.
Shima Mr. Emmanuel Adesoko na ɗaya daga cikin masu ajiya a ɗaya daga cikin bankunan da na ziyarta, kuma bayan fitowarsa daga bankin ya shaida mini cewa
people dey plenty and the thing no dey easy at all, maybe he can't stop that thing today.
Yace mutane sun yawa a matuƙa, kuma kamata ya babban bankin kasar ta ƙara wa'adin wannan register domin ƴan ƙasa su samu sukunin gudanar da shi. Tunda farko dai sanarwar da babban bankin kasar CBN ta fitar na cewa ba za ta hana masu ajiya cire kuɗaɗen su ba kamar yadda ake ta raɗe-raɗin, ko da kuwa ba su yi register ba, sai dai rashin register zai shafi hada-hadar kuɗaɗen su wajen aikewa da kuɗi ta waya ko kuma ta na'urar kwamfuta. Haka kuma masu maƙudan kuɗaɗen ajiya da ya haura naira miliyan 100 rashin register zai shafe su. To sai dai yanzu da yake babban bankin kasar ta ƙara wa'adin register da wata hudu zuwa 31 ga watan Oktoba wannan shekara, akwai fatan masu ajiya da dama za su samu sukunin register da kuma samun lamban mai suna BVN. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos a Nigeria.
To a gida Babangida. To kafin mu je ga magana a Tahiru Jega da ra'ayoyinku akan ta, bari mu fara jin ma'anar Ramadan a wurin Ismail Muhammad.
Sunana daga farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gaban sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa, cewa a daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa ƴan uwa da musulmi gabaki ɗaya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su, wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura, wato za su in aka dore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gaba da munanan ayyuka. wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka dabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa ma duniya gaba daya.
To muna da rahoto kan kammala aikin shugaban hukumar zaben Najeriya a yau.
Yeah, it's fun to go back to Bayero University from where he was called up.
Zai koma jami'ar Bayero ya ci gaba da koyarwa, mu komu karabansa za mu koma sana'o'inmu kamar ni kaina zan koma aiki ne na jarida kamar yadda kake yi. Jami'in labarun shugaban hukumar zabe da ya kammala aiki Kayode Idewu ke bayani inda tsohon shugaban hukumar zaben Professor Tayo Jegenu fa bayan aje aiki biyo bayan cika wa'adin shugabanci na shekara biyar cif.
Muhammadu Buhari is here by declared the winner and is returned.
Nan ma Professor Jigan ne yake ayyana Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben bana da aka yi ba wa Jigan damar kasancewar shugaban hukumar zabe a Najeriya da ya jagoranci zabe sau biyu wato shekara ta 2011 inda tsohon shugaban Goodluck Jonathan ya samu nasara da wannan zabe na bana na shekara ta 2015 kenan. Jigan ya shigo ofis yau a takeice inda ya mika ragamar rikon kwarya ga ɗaya daga kwamishinonin hukumar Ahmad Wali wanda shi ma zai yi ritaya watan Agusta. Ga mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan.
Ranar 17 ga watan nan ya rubuta ma shugaban kasa yana mishi tuni akan shi wa'adin shi zai kare a ranar 29 ga wannan wata wato jiya kenan. Sa'annan kuma shekaran jiya ya sake rubutawa ya mishi tuni sa'annan kuma ya shaida mishi akan zai bar ita hukumar zaben a hannun shi ambassador Dr. Muhammad Ahmed Wali wanda shi ma wa'adin shi zai shude ranar 11 ga watan Agusta makuna wajen shi da kenan daga yanzu in Allah ya kai mu shi ma wa'adin shi na shekara biyar a matsayin shi na kwamishinan tarayya a hukumar zabe za ta shude.
Masana siyasa irin su Dr. Sadiq Abba na ganin jigan yafi kowane shugaban hukumar zabe sa'a ko nasara zuwa yanzu.
In ka duba tarihin da suka wuce bayan nan daga mutane kamar Obiwiski, mutane kamar Humphrey Nwosu, Eme Awa, Gobodia, Iwu, dukkan su cire su aka yi. Wasu ba da mulki ba, a ce yau sun wa'adin su a ƙara sun ba da mulki, a ciccire su aka yi. Wasu sojoji ne suka juyi mulki aka cire su, wasu kuma lalle gwamnati ne suka cire su don wasu wasu la'akari. Amma wannan bawan Allah nan ya zo lokacin da ya shiga wannan ofis din nan, ya shiga lokacin da akwai ababe da yawa a ƙasa wanda mutum yana da hankali ma ba zai yarda a bashi wannan mukamin ba, amma an bashi ya karba kuma ya yi alkawari zai aiki kuma ya yi aikin. Dan adam ba za ce yana da 100% ba, amma wannan aikin da jage lalle in dai za a sa shi a jarrabawa ne makin da za a bashi jarrabawa za a bashi mafi ƙanƙanci za a bashi kamar 85 zuwa sama.
Yanzu dai za a jira ga wanda shugaban ƙasa zai mika sunansa ga majalisa don zama shugaban hukumar zabe da zai gudanar da zaben shekara ta 2019 in Allah ya kai rai. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru sanda aiki. To na san da yawan kun shirya ku ga mana ra'ayinku game da rawar shi Professor Tayo Jega ya taka, amma kafin ku fara ga mana din bari mu ji wannan. To mun bude layukan domin daukar wayoyinku da jin ra'ayoyinku game da Tahiru Jega da ya bar aiki. Bari mu share fage a Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wane ne?
Kana magana da Ali Musa Kanti.
To Ali Musa Kanti, me ra'ayinka game da Tahiru Jega da yake bar aiki?
Shine Tahiru Jega ya ba da gudunmawa wadda take mai muhimmanci sosai, wanda kuma har ya bada cewa zai iya komawa can Kano ya je ya koma ya ci gaba da lakcarancin shi a can.
Me zaka yi tuna muhimmi game da abin da rawar da ya taka?
Rawar da ya taka shi ne gudunmawa da ya ba na sahihin zaɓe, kamar wannan kadri da wanda muke tunani wanda zai zo shi ma zai ci gaba da asan sashi da za ka ɗaukaka a ƙasan gaba ɗaya kowa. Ya ci gaba da ita akan muhimmancin ta ya kawo.
To mun gode ta kwarana daga Gombe. Bari mu je Lagos. Hello?
Jihar Niger ne.
To jihar Niger ne. To wane ne daga jihar Niger?
Ibrahim ke magana daga nan jihar Niger, Mashegu Edward.
To Malam Ibrahim, barka da shan ruwa. Me za ka yi tunawa game da Tahiru Jega yayin da yake barin aiki?
Gaskiya zan yi tunawa da Tahiru Jega aikin da ya ta na farko wanda yake an samu kuskure, kuma yanzu wannan aikin da ya yi Allah hukunci ai nasara a kan shi. Ina mai farin ciki da wannan al'amarin.
To mun gode kwarai Malam Ibrahim. To bari mu je Kaduna. Hello?
Hello, Malam Ali, barka da shan ruwa.
Barka da shan ruwa, an sha ruwa lafiya tukuna. Mu ba mu sha, muna da sauran awa uku kafin mu sha ruwa tukuna.
To da ɗan saura ku ko?
Eh, to.
To sunana Ibrahim Alaran Maruga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, me za ka tuna game da shugaban hukumar zaɓen Najeriya da yake barin aiki, Jega?
To abin da zan ce gaskiya muna mishi fatan alheri, kuma ni da so samu ne kiragin nashi. Amma tabbas za mu iya tuna Jega da cewa ya yi amfani da ilimin shi, musamman ma wajen da Orobo zai zo yana ta mai kwamfarma da cewa a wajen ansan zaɓe, kuma Jega ya rage maguɗin zaɓe da kuma zuran ƙuri'u da ake yi.
To mun gode Ibrahim Halarama a Kaduna. Bari mu je Yawuri. Hello?
Salamu alaikum.
Alaikum salam, wane ne?
Wani Ali Mustapha. Kana magana da ɗan Asabe Mustapha ta Yawuri.
To ɗan Asabe, me za ka ce game da maƙwabcin nan naku?
Da farko dai ina yi ma Tahiru Jega fatan alheri a irin gudunmuwar da ya bayar wurin cigaban demokradiyya a Najeriya. Ina masa fatan Allah Ubangiji ya saka masa da alheri. Fatar kuma za mu samu wani a Tahiru Jega kamansa, ko kuma wanda ya fi jajircewa, domin mun san an so a taya shi da magudan kuɗaɗe, amma saboda ya nuna kishin ƙasa a wannan karo. Wancan karo na farko gaskiya ya mura laifi, amma wannan karo ya wanke dukkan laifin da ya muna. Ina masa fatan alheri Allah Ubangiji ya sa wannan gudunmuwa da ya kawo na cigaban demokradiyya, Allah Ubangiji ya sa ya jajirce, Allah sa abin ya nare haka.
To mun gode ɗan Asabe a Yawuri. Sai ya dama turu. Hello?
Salamu alaikum. Malam Ali, barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Kana magana da Audu Kayo daga dama turu.
Jama'a da Audu, yana fata ka sha ruwa lafiya. Yi man magana a Tahiru Jega, me za ka tuna game da shi?
To a gaskiya a Tahiru Jega ya taka rawar gani na hakika, saboda haka muna fatan mai zuwa ma Allah sa maimaita abin kirki kamar yadda a Tahiru Jega ya bari.
To amin, mun gode Malam Audu. To daga dama turu sai Daura. Hello?
Assalamu alaikum, barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Kana magana da Sade Sa'idu daga nan Daura.
Kamar Sade, barka da shan ruwa. Me za ka ce mana game da shugaban nan na hukumar zaɓe?
Abin da za mu iya tuna da shi, na farko ya yi namijin ƙoƙari a kan wannan aiki na shi, kuma ya dawo da martabar Najeriya a yanda ake kallanta wadda ta ƙware a ɓangaren yin zaɓe wanda yake ba na gaskiya ba. Yin wannan zaɓe da aka yi ya jajirce akan tabbatar da wanda ya ci, kuma aka ɗauka aka bashi ba tare da tashin hankali ba, ko kuma cin mutuncin wani ba. To hakika wannan Najeriya ta zame abin koyi ga wasu ƙasashe, musamman na duniya baki ɗaya.
Mun gode Malam Sada a Daura. Bari mu koma Lagos. Hello?
Hello?
Na'am.
Ado Ibrahim ne daga karamar hukumar Kankiya a kawai yan koko ke magana amma ina legal.
To mana ado barka shan ruwa, yi mana magana a Tahiru Jega, me ra'ayinka kan shi?
To ra'ayina akan Jega gaskiya abin da dade yayi mu laifi amma yanzu gaskiya ya wanke gaskiya mu ne mai fata.
Ado ni mutane na ta cewa wai ya laifi ya wanke, me laifin sa da yi ne?
To da wancan karo muke kallon kamar yayi mu laifi amma yanzu gaskiya.
Amma me laifin, ina son ka ga me laifin da ya muku ne?
Ne mai fata alheri, Allah sanya ya zauna lafiya.
To amin, baka ga mun laifin ba, bari in je Jos kila na jiyo. Hello,
assalamu alaikum.
Alaikum salam, wane ne?
Sunana Alhaji Kadir Highlanders daga cikin garin Jos, Mala Ali.
Alhaji Kabir, baka da dare. Mutane da yawa suna cewa Jega ya yi musu laifi amma ya zo ya wanke, ka fahimci abin da suke nufi da wannan magana?
Eh, na fahimta.
Me suke nufi?
Wato abin da suke nufi kamar zaben da ya gabata a
2011.
Yawa, da 11. Jama'a da yawa sun yi kuka da shi, amma abin da nake so jama'a su gane a nan shine Allah ya nufa yanzu ya kyautata ya yi aiki wanda ya kamata. Ina buƙatar 'yan Najeriya su yafe masa, kuma muna mushi addu'a ta alkhairi.
To amma wataƙila Alhaji Kabiru a wancan karan ma ya aiki, sai dai ba a samu sakamakon da wasu suka so ba ne.
Eh, haka ne Aliyu, amma da gaske ne shi kansa ya sani an ɗan san faɗan su kurakurai. Amma dama ɗan aren tara yake da cika goma ba.
Haka magana take Alhaji Kabiru daga Jos. Bari mu je Taraba. Halo,
salamu alaikum.
Alaikum salam.
Balada Buraji ne daga Dalla a Gaso local government Taraba state.
Ban ji sunan ka ba, me sunan?
Bala na Bura.
Eh, to Malam Bala, barka da dare. To bani ra'ayinka na kan Tahiru Jega.
Gaskiya Tahiru Jega alhamdulillah ya wancan karon talaka ba su bayyance shi bane, ba laifin sa bane, amma yanzu kan tsakani da Allah ya wanke kansa, kuma ba mu fatan a ce ya kawo daga wannan abu.
Meye babban abin da yafi burge ka game da abubuwan da yayi ne?
Gaskiya babban abin da yayi, yayi kokari, iya bakin kokari, ya fahimci Najeriya yanda take, kuma a yanzu idan ya kau tsakani da Allah, wala ku samu gamar wanda shi ya fahimci wanda zaben ne yake ba.
To ma da Malam Bala daga Taraba, ina jin kuma da wannan shine waya ta ƙarshe da zamu dauka sai gobe.
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tekunan da ke duniyan nan ke samar da kashi 50 zuwa 70 cikin 100 na iskar oxygen da muke shaƙa a duniya. Suke daidaita yanayi da tsotsar iskar guba ta carbon dioxide da muke fitarwa da samar mana da abinci mai gina jiki da muke amfani da shi. Sannan kuma su ne ke ɗauke da mafi yawan halittu na duniya. A yau in aka ce ba teku, kusan dukkan halittun da ke duniyan nan za su salwanta. Duk da wannan, tekunanmu na fuskantar farmaki. Ayyukan bil'adama da ke gurɓata muhalli da kamun kifi fiye da kima da kuma hasarar yankunan bakin gabar teku sun shafi kashi 40 cikin 100 na tekunan duniyan nan. Tekuna buƙatar kariya, kuma Amurka da China biyu daga cikin manyan masu safara ta teku a duniya, kuma manyan ƙasashe biyun da suke kan gaba wajen kimiyyar teku sun yarda za su yi aiki tare, kuma hakan shi za su yi. Yankunan teku na buƙatar sa hannun ƙasashenmu cikin gaggawa, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a jawabinsa na ƙarshe wajen taron musamman na kula da teku. Ya ce, muna da dama ta zahiri ta takalar batun tsaro da kuma kare teku, kuma mun fara aiki tare domin maganin wannan. A lokacin taron, sakataren harkokin wajen Amurka Kerry tare da babban jami'in majalisar zartarwar China Yang Jiechi sun amince za su yi yaƙi da kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba, da ƙara faɗaɗa dangantaka tsakanin jami'an tsaron ruwaye da samar da tashoshin jiragen ruwa da za su kula da rage gurɓata teku da kula ta musamman akan sauyin yanayi da teku da kuma ƙulla ƙawance a tsakanin ƙasashe domin rage yawan dagwalon da ake zubawa cikin teku. Sakatar harkokin wajen Amurka Kerry da babban jami'in majalisar zartarwar China Yang Jiechi da shugabannin Amurka da hukumomin China masu kula da teku sun kuma tattauna akan mahimmancin keɓe mashigin ruwan Ross na tekun Antarctica, ɗaya daga cikin yankunan tekun da suka rage ba su gurɓace ba a zaman yankin da aka kare. Amurka da ƙasashen duniya da dama sun daɗe suna neman yadda za su samar da kariya a yankin mashigin ruwan Ross na Antarctica. Wannan wurin mai fadin kilomita miliyan 1,340 murabba'i, wanda ake yawan yi wa lakabi da tekun ƙarshe, mazauni ne na sama da halittu 10,000 da ba irin su a ko'ina a duniya, waɗanda suka hada da wani irin jinsin dabbar ruwa mai suna penguin a turanci, da manyan kifayen whales, da kuma wani irin jinsin dodon koɗi. Teku wani bangare ne na mu duka. Duk ƙasar da ta yi iyaka da teku da kuma ƙasashen da suka dogara kan kifi domin ciyar da jama'ar su, a cewar sakataren Kerry, akwai buƙatar kulawa domin wannan alhaki ne da ya rataya a wuyanmu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla ga Maryam.
Ƙasar Girka da ba su saka-saka da baibaye ta baiwa ƙasashen duniya da suka bata bashi ta yin samun mafita yau Talata don kaucewa kasa biya, inda shugabannin bankunan ƙasashen Turai ke cewa za su iya nazarin yin wannan shawara a wata tattaunawar waya ta gaggawa da suka yi. Girka ta yi wannan tayin ne 'yan sa'o'i kalilan kafin wa'adin lamunin da aka yi mata ya cika a ƙarfe 12 na daren yau. Duk da cewa gwamnatin ta riga ta ce ba za ta biya bashin kuɗi $1.8 billion da asusun ba da lamani na duniya ke binta ba. Babu cikakken bayani dai akan sabon tayin, amma ofishin Prime Minister Alexis Tsipras ya faɗi cewa gwamnati ta gabatar da shawarar yarjejeniyar shekara biyu wadda za ta biya wa ƙasar illahirin buƙatunta na kuɗi, a lokaci guda kuma ta ba da damar sake fasalta tsarin karɓar basussuka. Jami'an ƙasar Indonesia sun faɗi cewa aƙalla mutane 70 sun mutu a lokacin da wani jirgi safarin sojan ƙasar ya faɗo a kan wata unguwa da ke tsibirin Sumatra. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Rear Marshal Dwi Badarmanto ya ce kusan an iya tantance mutane 30 cikin waɗanda suka mutu.
To a gaishe ki Maryam, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shiri wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta Talata. Muna fatar kun ji daɗin sa kuma an ilmantu daga abubuwan da muka kawo, kuma mun ji daɗi da kuka cakwata shattamu. Za mu dadin duka manan sashen Hausa murya Amurka, musamman ita Maryam da ta taya ni gabatar muku da shirin, da kuma Julie Letters Creation da Injiniyan Musliman, ni ne Ali Musafin Sokoto, na ke muna bankwana sai kuma wani lokacin. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.